Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة حلرا ونم مجلس نامونا من البركة نا مسلاة البرهان كما ريد مكسابة علمونا اللوكتي منا كرن تلبجات أهلري واللفر العلامة أبو عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. Muna yau muna 17 ga watan Safar alif da 438 wanda yazo daidai da 17 ga watan 11 miladiya 2016. Karatun mu da ya gabata wancan sati mun karanta fasalin da yake magana akan abubuwan da ba sa halatta ga mai janaba. Za mu tashi yau a sabon fasali, fasalin taimama. Malam ya ce faslun fit tayammum. Fasali ya zo ya mana magana dangane da taimama. Taimama tsarki ne sarki ne na ƙasa wanda ake shafa waɗansu mutan zo dan surare fiska da hannu a madadin alwala. Sarki ne na ƙasa wanda ake shafa fiska da hannu a madadin alwala. Taimama alternative ne, wata mafita ce ga wanda ya rasa ruwa ko kuma ya kasa amfani da ruwa. Taimama ita ce hanyar tsarki na biyu na ƙarshe a shari'a. Shari'a ta sanya tsarki da abubuwa guda biyu ne, ruwa da kuma ƙasa. Ruwa ana alwala da shi kuma ana wanka da shi. Ƙasa ana taimama da ita. Taimamar tana iya zama madadin wanka, tana iya zama madadin alwala. Ko ta zo a madadin wanka ko ta zo a madadin alwala, kamanninta da siffofinta ba sa canzawa, sai dai manufar mai yinta ta canza. Waɗannan abubuwa guda biyu, ruwa da ƙasa. Ruwa shi ne asali. Duk wanda ya amfani da ƙasa kuma ga ruwa kuma yana da ikon amfani da ruwa, to sarkinsa bai yi ba. Ana amfani da ƙasa ne a lokacin da aka rasa ruwa, don haka ruwa shi ne asali. Wasu malamai ma suna ganin duk wanda ya ƙara da ƙasa a kan ruwa, to ya samu ƙarin falala. Shi ne kamar yadda malamin askari yake cewa walma'u afdalu ka jam'ihima, ruwa ya fi falala. Kamar yadda haɗa ruwa da ƙasa, shi kuma ya fi amfani da ruwa falala. Sai zama kan wannan zance, muna da hanyoyin tsarki guda uku bisa la'akari da daraja. Wai tsarki mafi daraja, tsarkin da aka yi amfani da ruwa da kuma ƙasa. waida mai fitsari zai yi fitsari sai ya dauki foge dutse sai ya share wannan fitsarin bayan ya gama sharewa kuma sai ya sa ruwa sai ya wanke suka ce wai yafi falala dalili akan wannan Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani yana cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wadannan mutane da aka tambaye su mutanen anguwar Quba Allah ya yabe ku da cewa ku masu tsarki ne kuma kuna son tsarki me yasa Allah ya yabe ku da siffa ta tsarki sai suka ce kunna nutbi'ul hijaratal ma'a mun kasance muna biyar da dutse akan ruwa muna biyar da ruwa akan dutse da wannan ne sai malaman fiqhu suka ce to wanda ya biyar da ruwa akan dutse shine yafi dacewa da tsarki mafi falala to amma kashin gaskiya idan ba a ce ba shi da wata fa'ida ko ba shi da wata fa'ida ba to ko ba za a ce shine fi falala ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu yana haka ba kuma shine yafi kowa tsarki amma ba a samu duk sanda zai yi tsarki sai yayi amfani da kasa sannan ya amfani da ruwa ba kuma inda yana yi din da ba zai kuya ba don ba wani abu nasa wanda ya kuya saboda shi mai karanta suwa ne haka rashin yin sa hakan din ya nuna cewa ba wani zakaddan abu bane hakan din da za a fifita shi akan wani sa sannan suka ce sai amfani da ruwa zalla sannan kuma sai amfani da kasa almuhim magana da muke yi yanzu shine mu fahimci cewa amfani da ruwa shine asali ga wanda yake da hadasi karami to idan zai yi alwala to da ruwa zai yi amfani ga wanda yake da hadasi babba idan zai yi wanka da ruwa zai yi amfani ana zuwa magana taimama idan aka rasa ruwa ko kuma ga ruwan nan amma yafi karfin ayi amfani da shi ba zai yi ba Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani ya shar'anta yin taimama akan sharadin in an rasa ruwa wa in kuntum ala safarin wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Allah ta'ala ya ce in kun kasance ba ku da lafiya ko kun kasance akan halin tafiya me yasa aka abinci wadannan mutanen guda biyu in kun kasance marasa lafiya ko kun kasance a halin tafiya an ambaci waɗannan mutane guda biyu marar lafiya da matafiyi saboda su ne aka fi tsammanin taimama a wajensu me yasa ake tsammanin taimama wajen marar lafiya saboda akwai yiwuwar jinyarsa ta hana shi amfani da ruwa me yasa aka fi tsammanin taimama a wajen matafiyi saboda yana iya rasa ruwa a hanya haka ambaton waɗannan mutane kala biyu a cikin Al-Qur'ani shine ya fitar mana surrun abin da yake sa a yi taimama ko dai kasa amfani da ruwa saboda jinya ko kuma rasa ruwan shi yasa aka ambaci marar lafiya da matafiyi domin su ne suka fi kusa da haka marar lafiya shi ya yi kusa da gaza amfani da ruwa matafiyi shi ya yi kusa da rasa ruwa aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa nan malamai suka ce aw bi ma'ana wa ai wa jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa kun kasance marasa lafiya ko kuma a halin tafiya kuma sai ɗayanku ya zakke wa bayan gari bayan gida wanda mun sani bayan gida yana karya ne yana karya alwala aula mastumun nisaa ko kuma kuka taba mata nan ana nufin jima'i mun sani jima'i kuma yana karya ne mun taba yin bayani cewa wannan ayar da yawa malaman fiqh suna amfani da ita akan ma'anar lamastu mun nisa'a akan ma'anar kun taba jikin mata shafawa wanda kuma muka ce malamai yan uwansu sun musu istidraki cewa to ai idan aka ce shafawa ake nufi an ambaci bayan gari idan aka ce nan shafa mace ake nufi to dukka ayar ta takaita akan alwala tunda ai shafa mace yana karya alwala ne ba yana karya wankawa shafa mace ai ba janaba yake jawa ba alwala yake karyawa to nan aw jaa ahadun minkum min al-gha'it tayi magana akan zuwa bayan gari zuwan bayan gari sannan aula mastumun nisaa shi ma idan aka ce tabawa ne taba jikin mace ne to shi ma har yanzu magana cike na akan alwala to sai yadan ayar bata karantar da mu hukuncin mai janaba ba sai suka ce to wannan yana ƙara nuna raunin wannan fassara ta lamastumun nisa fassara ta almassu wato tabawa jiki da jiki zance mafi inganci lamastum daga mulamasa ne wa huwa almujama'a shine jima'i ai jama'tumun nisa kun yi jima'i da mataye sai anan sai ayar ya zama ta bamu fa'ida guda biyu mai alwala ya shigo cikin hukunci mai wanka ma ya shigo cikin hukunci tunda za a yi magana ne akan an rasa ruwa za a bada alternative za a bada mafita ga wanda ya rasa ruwa to kaga dukkan mutum biyu suna bukatar mafita wanda alwalar shi ta karye saboda yayi bayan gari yana bukatar mafita in ya rasa ruwa wanda ya taba mace ma'ana yayi jima'i to yana bukatan alternative in ya rasa ruwa don haka sai aka ambace su biyu sai zama kowanne ya zama misali ya zama sample an ambaci bayan gari to ya zama sample na duk abin da yake karya alwala su fitsari su fitar da iska su fitar da mazi da sauransu sun shigo ciki sannan da aka ambaci jima'i shi ma ya wakilci dukkan abin da yake karya wanka su haila su ne fasi da sauransu falam tajidu ma'an kuma sai ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to sai ku nufi wato ƙasa tayyiban wacce take mai tsarki ba mai najasa ba wacce take ƙasa wacce take mai tsarki to wannan aya asali ce da take karantar da mu cewa an shar'anta mana taimama amma da sharadi za mu yi taimama amma da sharadi in mun rasa ruwa rasa ruwan nan yana iya yiwuwa rasawa na hakika yana iya yiwuwa rasawa na ma'ana rasawa na hakika shine ka rasa ruwan kamar matafi ya rasa ruwa domin an fi tsammanin rasa ruwa a wajen matafi amma mazaunin gida don ya tashi sallar asuba randar gidansa babu ruwa butarsa babu ruwa ba makwabta ne kai makwabta ya kwakwasa makwabta a samu ruwa ba zai ce ya rasa ruwa ba wannan ba za a bashi hukuncin rasa ruwa ba makwabta suna da ruwa in ka fito waje kaɗan ya cakwalkwalo za ka samu ruwa yanda an yi ci gaban da in ka fita masallacai ma za ka samu ruwa ba dalilin da zai sa ka farka a cikin gidanka ka ce babu ruwa don haka bari kai taimama wannan ba rasa ruwa ba ne shi yasa mazaunin gida ba a fiye tsammanta masa rashin ruwa ba shi yasa sai aka ambaci matafiyi alqur'ani to wannan rasa ruwa na hakika kenan yana halin tafiya ba shi da ruwa ya rasa ruwa ko kuma ga ruwan nan amma idan yace zai yi alwala da shi ko zai yi wankan janaba da shi zai rasa na sha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da uzurin sha, ya gabatar da domin uzurin sha, wato uzurin ci da sha uzuri ne na ceton rai. To idan ɗan adam ya shiga matsin da ya kai ga zai yi asarar rayuwarsa, ko zai yi asarar lafiyarsa, ko zai yi asarar iyalansa ko dukiyarsa, to a wannan lokacin kuma shari'a takan ɗaga masa ƙafa, ita kuma ta bashi dama. Ta haka lokacin da aka ce mutum ga ruwa tare da shi, amma idan ya yi alwala da shi zai rasa na sha, saboda tafiya ta yi tafiya bai san yaushe zai iso gari ba, ƴar gorarsa abin da ya rage bai wuce ya sha ba, to sai ya bar shi ya yi taimama. Wannan ma hukuncinsa hukuncin wanda ya rasa ruwa, ballantana kuma wanda ya rasa ma kwata-kwata har na shan ma zai yi taimama. Wannan rasa ruwa hakikatan kenan. Akwai rasa ruwa ma'anawiyyan, rasa ruwa ta ma'ana ba ta hakika ba. Me ya ta ma'ana? Ga ruwan nan yana ganinsa amma ba shi da ikon amfani da shi, ko dai saboda rashin lafiya, ko kuma saboda ba nasa ba ne, idan ya taɓa kuma za a cutar da shi. To wannan kamar ya rasa ruwa ne. Idan muka dubi ɓangaren marar lafiya, ɓangaren marar lafiya ya kasu kashi uku zuwa huɗu. Idan amfani da ruwan zai tayar masa jinya, yanzu lafiyarsa garau amma yana da wata jinya wacce in yayi amfani da ruwa za ta tashi. Misali a ce mutum ne mai matsananciyar mura ko mai pneumonia, to idan ya ce zai yi wanka da daddare, ko da ruwan ɗumi ne, akwai mai jinyar da ko ba ruwan sanyi ko ruwan ɗumi ba ne, kawai jiƙar jikinsa, in dai rana ta faɗi to jiƙar jikinsa jinya ne. Amma yana nan garau ba shi da matsala in dai bai jiƙa ba, to irin wannan yana da uzuri, amfani da ruwa zai tayar masa ciwo, ko kuma amfani da ruwan zai daɗa ciwon. Akwai ciwon dama, misali mai ɗan jin zazzaɓi, yana ɗan jin zazzaɓi a jikinsa haka, to kuma sai janaba ta same shi, sai zan idan ya yi wanka to zai daɗa wa kansa zazzaɓin. To in ya fahimci cewa jininsa haka yake, ya karanci ɗabi'arsa, to sai ya hukunci da abin da ya karanta a kan kansa, kada ya kashe kansa da ganga, sai ya koma taimama. Wannan hukuncinsa hukuncin wanda ya rasa ruwa. Ko kuma amfani da ruwa zai hana ciwon warkewa, zai hana ciwon warkewa, to wannan ma yana da uzuri. Misalin a ce wadda aka yi masa wani aiki a jikinsa kuma ba hali ya yi amfani da ruwa face sai ya taɓa wannan wajen, kuma an ce masa kan ruwa ya taɓa, in ruwa ya shiga ciki to ciwon ba zai warke ba, zai shiga sai ya expand a cikin ciwon, in ya rasa tsoka sai ya riɓe, shikenan kuma sai fakin aiki ya ƙare ya samu. To wannan ma yana da uzuri, to shi ma sai ya haƙura, saboda ruwa zai hana warkewar ciwonsa. Ko kuma amfani da ruwa zai kawo jinkirin warkewar ciwon. Maimakon a ce a tsammani a nazarin likita cikin sati ɗaya zai warke, amma in yayi amfani da ruwa ƙarshe zai kashe sati biyu ko sati uku, to wannan daɗuwar ciwon ma ko jinkirin warakar shari'a ba ta so. Gwamma a ce ya yi taimamar sati ɗaya, sauran sati biyu ne musu wanka, akan a ce ya yi wankan na sati ɗaya kuma ya zo ya yi wasu sati uku, baya wanka, baya wanka. Waɗannan halaye guda hudu na mara lafiya uzuri ne, dukkaninsu suna zama uzuri da mutum zai koma taimama. Kuma idan mutum ya san yana da jinya wacce ba ta bukatar ruwa, to kuskure ne da ta'addanci ya yi amfani da ruwa ya jawo wa kansa jinya, ko ya ƙara wa kansa jinya, ko ya jinkirta wa kansa warakar jinya. Kuskure ne. Idan likita ya baka shawara ce kar ka yi amfani da ruwa, to baka cewa Yahudawan banza za su raba mu da alwala, mu akwai mai raba mu da sallah ne, sai ka ce bari ka sa ruwa a jikinka. Duk malamin da ka je ka tambaya na addini, inda ya fahimci sirrin shari'a, zai ce kai ne baka da gaskiya. Wata rana sahabban Annabi sallama sun yi tafiya, a cikin tafiyar sun nan sai wani janaba ta same shi. Da asuba ta yi an zo za a yi sallah, sai ya ce musu ga halin da ya wayi gari da janaba, ya zai yi kenan? Sai suka ce ya ko ban da wanka? Sai ya ce ba wata mafita, kuna ga ba zan yi taimama ba? Suka ce gaskiya ba za mu sama maka wata wani rangwame na maganar taimama ba. Afwan, ya wani ya jefe shi ne, an jefe shi ne, ya yi rauni a kansa ya fashe. Kuma sai gari ya waye musu, ya waye gari da janaba. Ya ce musu to ba zan yi taimama ba, sai na yi wanka dole, kaina a fashe? Suka ce a'a, la najidu laka rukhsatan, mu ba za mu iya sama maka wata wani rangwame ba, shine abin da muka sani. Sai ka yi wanka mala. Shikenan ya je yi wanka, da ya wanka ruwa sai ya raga cikin ciwonsa, cikin kai ya gangara har kwakwalwa, sai ya rasu. Da ya rasu, labari ya zo ya samu Manzon Sallama cewa ga abin da ya faru, har ya yi fatawa, amma aka tilasta masa wanka. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai ji daɗin wannan lamari ba, har ya yi magana wacce ta nuna fushinsa dangane da wannan lamari, da yake cewa qataluhu qatalahumullah alam yakun shifa'ul 'ayyi su'al. Yace sun kashe shi, qataluhu sun kashe shi, qatalahumullah su ma Allah ya kashe su. Alam yakun shifa'ul 'ayyi su'al, ba maganin jahilci shine tambaya ba? Da haka in ba su sani ba su tambaya mana, yaushe za ka toshe wa mutum kafar rahama a wajen Ubangijinsa, kafar sauki da rangwame a wajen Ubangiji, ko kafar tuba? Ba a yi. Duk mai neman sauki, in ba ka san saukin ba, kar ka gaggawa ce masa ba sauki, ka tambaya. Domin Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah yana son ku da sauki, bai son ku da tsanani. Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora wa rai sai ikonta, sai iyawata. Wannan ya nuna cewa Allah ya gina addininsa akan musamaha, Allah ya gina addininsa akan rangwame. Ta haka duk lokacin da mutum ya shiga matsanancin hali, yana neman mafita ta rangwame da sassauci, to addinin Allah shi ya fi cancanta da a koma gare shi don samun wannan rangwame da wannan sauki. Ba daidai ba ne baka toshe wa mutum kafar rangwame da kafar sauki a lokacin da yake tsananin bukatar sauki da rangwame. Ka sani cewa addinin Allah an gina shi akan rangwame ne a lokacin da aka shiga cikin matsanancin hali. Don haka majinyaci idan har ya san cewa jinyarsa ba ta son ruwa, ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu zai iya faruwa tare da shi, to kai tsaye ya koma zuwa taimama domin ya sama wa kansa lafiya. Allah ta'ala yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka, kar ku jefa hannayenku zuwa ga halaka ku da kanku. A wani wuri Allah ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kar ku kashe kawunanku, Allah yana jin kanku yana tausayinku. Don haka ba iya addini bane, ba kwarewa addini bane mutum ya sa kansa a cikin azaba ya dauka cewa yana bautawa Allah ne. ba haka ake bautawa Allah ba. Inda ana bautawa Allah da azaba, da wannan mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi a cikin rana a tsaye yana azumi, da ya ce masa ya ci gaba da abin da yake, ya wuce wani mutumi a cikin rana a tsaye kuma yana azumi kuma baya magana, yace wannan fa, suka ce mata hadha rajul nazara an yaquma wala yastadhilla wala yatakallama wa yasuma. Suka ce masa ai wannan mutumin ya maikin Allah yayi bakance, yau ba zai shiga inuwa ba, kuma zai tsaya a tsaye, kuma ba zai yi magana ba, kuma zai yi azumi. Manzar Salama sai ya ce muruhu liyajlisa waliyastadhilla waliyatakallama waliyutimma sawmahu. To ku umarce shi ya haƙura ya zauna, kuma ya nemi inuwa, kuma Allah ku umarce shi ya yi magana ya cika azuminsa, ya shi azumin ya ci gaba da yi, ya amma dai ya bar rana, kuma ya je ya zauna kuma ya yi magana, saboda ba a bautawa Allah da azaba. To mutum ya fahimci, mutane su fahimci addinin Allah ya yake. Don haka mara lafiya mafita ce a gare shi ya koma taimama idan zai gamu da ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu. Sannan ɓangaren mutumin da bai samu ruwa ba ma'anawiyyan, shi ne ɓangaren wadda ga ruwan yana gani amma in ya taɓa za a duka shi, ko kuma zai yi asarar dukiyarsa, ko kuma zai gamu da wani walakanci mai tsanani, ko kuma idan ya taɓa zai taɓa ne ba da izinin mai shi ba, ya zam ya yi sata ko ya yi ƙwace. To duka irin wannan hali sai ya haƙura, ya yadda a matsayin ba shi da ruwa, sai ya ɗauki kansa matsayin wadda ba shi da ruwa, sai ya yi mai, sai ya taimama. Ko kuma ga ruwan amma ba shi da halin sayi na sayarwa ne, naira biyar gwangwani ɗaya, ba biyar ɗin, ba shi da biyar ɗin, ba shi da hanyarta. To a daidai wannan lokaci malaman fiqh suka ce to ya yi taimama, tunda ba shi da halin sayar ruwa sai ya taimama. To dukkan wannan an fitar da shi ne daga ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala walam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba. Don haka mu sani cewa taimama tana yiwuwa ne kaɗai a halin da mutum ya rasa ko ya gaza amfani da ruwa. Malam ya ce wa yace imamul musafiru fi ghairi ma'siyati fi ghairi ma'siya wal maridu li faridatin aw nafilatin. Wa yace imamun afwan wa yace imamul musafir, malam yace matafiyi zai yi tafiya, zai yi taimama fi ghairi ma'siyatin, amma malam yace tafiyar idan ba ta sako ba ce, wai tafiyar sako ita ba a yi mata taimama, kamar tafiyar bawan da ya gudu daga wajen ubangidansa, ko tafiyar matar da ta yi yaji daga gidan mijinta, domin yaji sako ne, sakon Allah ne, ba wani abu yaji a musulunci. Mataranta ya ɓaci ta haɗa kayanta ta ɗaure a ɗankwali ta ɗaura a ka da jijjifin asuba ta fice, mijin ma bai sani ba, ta tafi, wannan fitar haramtacciyar fita ce, ba wani abu yaji, sai dai tana iya fita don ta je ta wajen shari'a, ta je wajen alkali ta kai kukan mijinta, wannan ya halatta, halattacciyar fita ce. Mata suna kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko baya tambayan su kun tambayi izinin mazajen ku ko ba ku tambaya ba, amma in dai kawai ta gudu ne ta tafi gida, to wannan haramtacciyar fita ce. To in ya kai ga za ta yi tafiya gidan nasu, sai ta koma wani gari ne wanda ya kai halinta a ce masa tafiya, to ba za ta yi kasar a hanya ba, in ji malamin ainihin wato madhabar malikiya, Allah ta'ala ya musu rahama. Balle wadda zai yi tafiya wacce take ta abin da Allah ta'ala dama ya haramta, kuma ya kama hanya zai je wannan abin, to wannan tafiyarsa ta sako shi. To amma wannan matsala ce ta saɓani, wai shin musulmi idan yana halin tafiya zai yi taimama kowace irin tafiya ce, ko kuma sai in tafiyarsa ta zama ba ta sako ba, nan an ce tafiya ba ta sako ba saboda tafiya kala-kala ce. Akwai ta wajibi, akwai ta mustahabbi, akwai ta makaruhi, akwai ta haram, akwai ta halal. Kaga tafiyar wajibi kamar tafiya aikin hajjin farko, wannan tafiyar wajibi ne. Tafiyar mustahabbi kamar tafiyar hajji na biyu ko tafiyar umra, wannan tafiya ce ta mustahabbi. Tafiya ta halal kamar tafiya irin ta ɗauruwa ɗaurin aure, irin ta kasuwanci da sauransu, wannan tafiya ce ta halal. Amma tafiya irin ta'aziyya, tafiya don gaida mara lafiya, tafiya don zuwa wa'azi, dukkan waɗannan suna cikin tafiya tafiye-tafiye na mustahabbi. Akwai tafiya ta makaruhi. Tafiya ta makaruhi kamar tafiyar bawa ba da izinin ubangidansa ba, ba guduwa ba, ya yi tafiya ubangidansa bai sani ba, wannan tafiya ce ta makaruhi. Kamar akwai tafiya ta haramu, tafiyar haram kamar tafiyar mace ba da muharrami ba, ko me ya dace tafiyar ta zama ta haramu. To hakan nan akwai tafiya wacce take ta mubah, mun ambace ta. Wannan tafiyan dukkan su da aka ce tafiya ta sako, a cikin wannan tafiyan wanne ne na sako? Ta haram. Tafiya ta makaruhi ma ba a irga ta tafiyar sako, amma tafiyar haram ita ake irga ta tafiyar sako. Haka wanda ya yi tafiya ta haram, shin zai yi kasar ko ba zai yi kasar ba? Malaman malikiya Allah ya musu rahama suka ce ba zai yi kasar ba. Yaya zai tafi sakon Allah? Shi fa kasar rangwame ne daga Allah, ya yi rangwame ko taimama. Muna magana taimama ne ma ko? Yawa, don abin da ya shigo duk iri ɗaya ne, maganar yadda suka yi magana a nan haka suka yi magana a can. Yawa, taimama rangwame ne Allah ta'ala ya yi wa bawansa. To wanda yake cikin fushin Allah kuma yayi rangwame zai shafe shi? A to kaga wannan kuma kuskure ne, ba a shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa. Wato kai ne ɗan adam, kai ne idan an saba maka kake cikin fushi a kowane irin hali. Amma Allah madaukakin sarki sifofinsa ba irin na bayinsa ba ne, don haka ba za a ce don kana tafiyar sako yana fushi da kai a tafiyar sako, sannan kuma a ce akan komai ma yana fushi da kai. Sallar kama in kai bai karba ba, a kasarin kama in kai bai karba, a taimama ma bai yadda kai ba, tunda haka ne. A kai ne watakila iyalinka in ta ɓata maka rai akan abu guda ɗaya, sai ka ce to na fasa anguwar ma ba za ki je ba, kuma zanin da nace zan saya miki na fasa ba shi kenan ba, kuma na fasa yi miki kaza dinnan ma, kuma kaza ma na fasa, sai zama komai ma ya shafi komai wannan fushin naka, saboda rauni irin naka na ɗan adam. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba. Kana tafiyar ka ta sako a matsayinka na musulmi, musulmi ne yake taimama in ya rasa ruwa, kuma ka rasa taimama za ka yi sallah. To inda za ka yi sallar Allah ya saurare ka ya karɓa, to dan ne ba za ka yi taimama ba? Da in tafiyar sako ne sai a ce sallar ma kar ka yi, in kai ba za a karɓa ba ana fushi. Amma ba haka ba ne. Don haka ba buƙatar ambaton tafiya ta sako ko ba ta sako ba, kawai matafi shi ne yake yin taimama, domin Allah ta'ala da ya tashi ambaton taimama bai ware matafiya ba, cewa ya ce wa in kuntum marda aw ala safarin kaga nan Allah ta'ala nan bai ce aw ala safari ta'a ba, ko aw ala safari ghairi ma'siya, duk Allah bai faɗi haka ba. ta cika awala safarin ko akan tafiya wannan kuma safarin aw ala safarin wannan nakira ce ko ina yan burhan burhan usul ko wa in kuntum marda aw ala safarin wannan safarin nakira ne ko yawa nakira ne to kaga wannan mutlak ne domin siyaki ne na isbati nakira ne ta zo a siyakin isbati ba a siyakin nafi ba ta zo a siyakin isbati in ta zo a siyakin isbati kuma tana zama tana yana zama mutlak ne ba gidan am bane gidan mutlak ne ba mu yi shi ba tukunna to nan da aka ce safarin din nan safar mutlak ne mutlak abin da ake nufi shine kowace irin tafiya ce tafiya kala kala ce to koma wace iri ce aw ala safarin an gane ko afwan wannan yana nan babin munam ne ba mutlak ba afwan yana babin munam nakira ce fi sakki sharti eh wa in kuntum ala safarin aw in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an wannan shine jawabu sharti dan haka nakira ce fi sakki sharti am ne amun fi jami'il asfari wannan ya game dukkan tafiye tafiye kuma wace irin tafiya ce to kaga kenan anan zamu fahimci cewa kenan wannan tafiyar ta game tafiyar da'a da tafiyar sako kuma wace irin tafiya ce Allah ya ambata ba wani wuri kuma da aka zo aka ce banda tafiyar kaza in banda malaman fiqh da suka yi istinbati suka ce tafiyar sako zance mai inganci ana magana ne da matafiyi kadai ba tare da an ware tafiyar sa menene yafi da shi ba tafata an fahimta hakan nan idan kaje wajen azumi ma menene شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة نما نكرة في سياق الشرط ذاك فمن كان مريضا أو على سفر نم مريضا كون إلش الله فيها أو على سفر جكا تفيه تفيه كوش تفيه ما فعدة من أيام أخرى sai irga wasu ranaku kaga nan ma ajiye azumi an shar'anta shi wa duk mai tafiya ba tare da an bambanta mai sabo da mara sabo ba sannan haka idan sallah ne kasar Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ لَنْ إِنْكُمْ بِجِي كَانْ كَسَى مَعْنَا إِنْكُمْ يَتَتَّاكِي كُنْ يَتَفِيَا نَنْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ لنا الأرض جنسي نه استقراطي نه استقراطي يأتي كو إنا كوكجي أبان كسا كو إنا كوكجي كو ورن الهيري نه كو ورن شري نه كوكجي كويده داوكي كسر نم ما بأبان بانشابا dan haka hukuncin cire mara mai sabo daga cikin matafiya cewa ba zai yi amfani da rangwamen ubangiji ba ba shakka akwai kuntata ainihin wato rahamar ubangiji subhanahu wataala shi kuma ya yalwata rahamar sa ga kowa da kowa ne anan da mun fahimci cewa kenan ba sai mutum ba tafiyarsa ba a bambance sai ta meye zai yi kafaru sai ta meye zai taimama a kowace tafiya inda musulmi ne in dai sunanta tafiya to zai yi taimama in dalilin ta ya taso zai yi kasar in tafiyar ta kai kasar to nan malam ya ambaci wa kenan matafi sai ya ce wal maridu da mara lafiya shi ma zai yi taimama sai ka hada zancen ka ce wa yatayammamul musafiru wal maridu can fi gairi ma'asiya da malam ya ce wani fasali ne yayi wato wata siffa ce ya ajiye ta mara lafiya ta shiga tsakanin mara lafiya ta shiga tsakanin matafi da mara lafiya amma in ba haka ba tafiyar su daya hukuncin su daya wayati yamamul musafir wal marid matafi zai yi taimama wal marid da mara lafiya kuma dama alqur'ani ma su yi ambata ko wa in kuntum marda aw ala safar ko mun fadi me yasa aka ambace su me sirrin da yasa aka ambace su mara lafiya saboda akwai shine yafi kusa da ya kasa amfani da ruwa matafi shi yafi kusa da ya rasa ruwa li faribatin aw nafilati malan yace za su taimama don yin sallar farilla aw nafilatin ko sallar nafila duka za su iya yi nan malan yan nake nan waɗannan guda biyin su za su iya taimama mutlak in an ce mutlak sake ba kaidi ba a ware musu sai akan me za su taimama ba akan komai za su iya taimama matafi zai iya taimama ya sallar farilla zai iya taimama ya sallar nafila zai taimama ya karatun alqur'ani mara lafiya zai iya taimama ya farilla zai iya taimama ya nafila zai iya taimama ya karatun alqur'ani nan malam yana so ya nuna maka akwai wanda ba ambata ba wajetuna mana mutum na uku ba da ba ambata ba yanzu an ambaci matafi an ambaci mara lafiya ku tuna mana wanda ba ambata ba mazaunin gida lafiyayye mazaunin gida lafiyayye shine ba ambata ba dan haka yanzu da malam ya ambaci wannan maganar ka sani cewa zai yi magana akan wancan sai yace wayati yamamul hadiru sahihu gashi nan sai malam yace shi kuma al hadiru mazaunin gida wanda ma matafi ba as sahihu lafiyayye kaga kishi ya wancan bin kenan yace yamamu zai yi taimama lil fara'id ga sallolin farilla idan khafa khuruja waqtiha idan ya ji tsoron fitan lokacin sallar lafiyar sakalau shi mazaunin gida ne abin da ya sa malam yace idan ya ji tsoron fitan lokaci saboda ai ya kamata ka tambaya to akan me zai taimama shi mazaunin gida ne ga ruwa nan in babu a cikin gidansa ma akwai a masallacin makwabta akwai a gidan makwabta ko masallaci makwabta sannan kuma an ce lafiyayye ne ta ya za a ce zai kasa amfani da ruwa to me yasa aka ce zai yi taimama sai aka ce idan ya ji tsoron fitar lokaci to yanzu ma za ka yi tambaya kamar yaya in ya ji tsoron fitar lokaci sai a ce maka kamar misali ya yi bacci bai farka ba sallar asubahi aka yi sallar asubahi har gari ya waye haske ya bayyana ta ko ina dara dara ya farka a lokacin da ya dubi alƙibla sai ya ga sama ta yi ja sai ya ga mahudar rana ya yi ja ƙwallon rana bai fito ba amma ya yi ja tana shirin fitowa a daidai wannan lokaci idan zai ɗebi ruwa ya yi alwala to rana za ta fito don haka kan rana ta fito bai yi sallah ba da rana ta fito bai yi sallah ba gwamma ya taimama ya yi sallah don haka a lokacin garuwan nan zai yi amfani da shi amma yanzu ba ko ɗaya cikin wannan uzurorin ba rashin ruwa ba ne ba jinya ba ce ƙurewar lokaci ne lokacin da alwala za ta ci to taimama ba za ta ci wannan lokacin ba to sai ya taimama kawai sai ya yi sallah kun ji shi uzurin da zai sa ya yi taimama wala ya ce yammamul haziru sahihu malam ya ce amma mazaunin gida as sahihu lafiyayye da muke magana a kansa yanzu la ya ce yammamu li nafilatin ba zai yi taimama don sallar nafila ba wala li jumu'atin ba zai yi taimama don sallar juma'a ba wala li janazatin ba zai yi taimama don sallar janaza ba wai suna gana ai sallar nafila ba wani abu ne da yake kubucewa ba dan haka duk san da ya samu dama yayi taimama to ai ayi alwala zai nafilarsa ba kamar farilla bane suka ce juma'a kuma wani abu ne wanda ana iya azhar ba wai juma'a in ta wuce shikenan sallah ta wuce bane zai yi azhar dan haka to da yayi juma'a da taimama gwande azhar da alwala ita kuma janaza suka ce ai fardu kifaya ce, fardu kifaya ce, akwai masu daukewa, in wasu sun yi ta fada kan wanda bai yi ba, to mai yayi zafi da har zai taimaka mai yi ta, tunda ba shi da ikon yin alwala yanzu, to shikenan sai ya hakura da yi gaba daya, wasu sun dauke masa. Malai ce illa idza ta'ayyanat alayhi aljanazatu, sai dai idan janazar ta ayyana a kansa. Ayyana a kansa shine a ce misali shi mamaci ya yi wasiya ya masa sallah, mamaci ya yi wasiyar idan ya mutu wane ya masa sallah, da ya mutu aka zo maganar sallah har an fitar da gawa an ajiye shi, kuma sai gashi yana cikin janaba ba wanka tare da shi, wanka kuma sallar gawa kuma an fitar ta waje, kuma Rasul Allah ya ce ba a jinkirin janaza idan ta halarto. Sai wani ya ce amma fa wane ya yi wasiya cewa wane ne zai masallah, aka leka dauransa aka same shi a zaune aka ce to wane ya yi wasiya kai za ka masallah, shi kuma da ya noke saboda ya san ba shi da wankan janaba. To yanzu anan ta'ayyanat alayhi, nan jana'iza ta ayyana a kansa, sai ya buga ƙasa ya zo shi ya yi wannan sallar taimama, sai ya zo ya yi wannan sallar gawa. Amma abin dubawa anan shi ne, shin akwai wani dalili da ya sa malamai musamman na malikiya Allah ya musu rahama suka hana mai marar lafiyayye mazaunin gida yin nafila da taimama, ko yin sallar juma'a da taimama, ko yin sallar janaza da taimama? Amsa shine babu wani nafsi da aka dogara da shi wanda ya zo cikin alqur'ani ko zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana mutum ya yi taimama ya yi sallar nafila in ya bukaci yin haka, ko da kuwa lafiyayye ne mazaunin gida. Malaman fiqhu sun zo da wannan ne saddan lidari'a, domin su toshe kafafe na barna saboda kar sakaci ya shigo mutane su yi ta wasa da ibada. Domin an kuma hakikanin lamar za a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi as-sa'idu at-tahiru wudu'ul muslimi idza lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha walyumissahu basharatahu. Yace ƙasa mai tsarki abin alwalar musulmi ne idan bai samu ruwa ba shekara goma. Na ce shekara goma ba wai daga shekara goma shikenan ƙasa ta yi asfaya ba, a ƙasa mai tsarki gurin alwalar musulmi ne, sai aka kira shi ma alwala. Idan bai samu ruwa ba 10 sinin sai shekara har goma haka, wannan ba shi da mafhumul mukhalafa, ba za a ce to in shekara goma ta wuce shi kenan ya tsaya ba, an faɗa ne don a nuna maka duk tsawon lokacin da zai ɗauka yana amfani da ƙasa ita ce alwalarsa, ba wata matsala a ciki. To anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira taimama alwala ga dukkan wanda halinsa a lokacin shi ne ya yi taimama, to ita ce alwalarsa. Fa idza wajada alma'a, idan ya samu ruwa falyattaqillaha, ya ji tsoron Allah, walyumissahu basharatahu, ya shafa a fatarsa, mana da a ce janaba za ta same shi ko ba shi da iko amfani da ruwa, da dai shekara goma haka dai dinga taimama yana sallah, amma ran da ya samu ruwa sai ya wankan wannan janaba, domin ita taimama ba ta daukewa mutum hadasi, tana budawa mutum ne dama kawai yayi abin da zai da ita, amma ba ta dauke masa wannan hadasin. Da fatan an fahimta, shi yasa da a ce mutum zai taimama yayi sallar magriba, to idan isha ta yi sai ya samu ruwa, to ko da bai yi tusa ba, bai yi fitsari ba, bai yi komai ba, da ya samu ruwa a sallar isha sai ya yi alwala, saboda ai wannan taimama da ya yi magariba da ita kawai ta ba shi damar yin sallar magariba ne, ba wai ta ɗauke masa hadasin ba ne. Alwala ita ce ki ɗauke hadasi. Wanda ya taimama ya yi wankan janaba, to idan gari ya waye ya samu ruwa sai ya yi wannan wankan, taimamar ba ta ɗauke masa wankan ba, kawai ta ba shi dama ya yi sallah ne. An fahimta insha Allah. Don haka wannan ya nuna cewa shi musulmi a kodayaushe idan har ya zama damarsa kenan yayi amfani da kasa, to zai yi amfani da kasa, sawabin sallar farilla zai yi, ko sallar nafila zai yi, ko sallar juma'a zai yi, ko sallar janaza zai yi. In ya zama a lokacin halin damar da yake da ita kenan yayi amfani da kasa, to sai amfani da ita. Amma ba za a ware masa ce farilla zai yi amma banda nafila ba. Idan kemama za ta yi sallar farilla, min babi aula ta yi me? Ta yi nafila. In dai za ta yi sallar farilla, to ya kamata ce za ta iya nafila. Ta haka wanda ya yi kemama zai yi sallar azahar, ya halatta ya yi nafilar kafin azahar da ya saba yi, ya halatta ya yi nafilar bayan azahar da ya saba yi, duk da wannan kemama ba abin da zai hana. Na ji ba abin da zai hana. Wasu malamai ma suna ganin cewa har ma dai iya zama ya jira la'asar da wannan kemamar ba za ta ɓaci ba. Amma dai zance mai inganci tun da ba ta ɗauke hadasi, to iya buƙatar da za ka yi da ita take maka, ba za ta yi ta zama da kai ba kamar yadda alwala za ta zama da kai. Malam yake wa fara'idu tayammumi an-niyyatu was-sa'idu tahiru wa mashul wajhi wa mashul yadaini ila al-ku'aini wa darbatu al-ardi al-ula wal-fawru wa dukhulu al-waqti wa tisaluhu bis-salati. Mala ya ce wa fara'idu tayammumi, farillan tayammuma su kuma an-niyyatu, niyya, kamar da kuka sani innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, dole sai da niyya. Was-sa'idu tahiru, da kuma ƙasa mai tsarki, ba a yi da ƙasar fitsari, ba a yi da ƙasar bayan gida ko ƙasar bola, ana yi ne da ƙasa mai tsarki. Amma idan ƙasa ta kasance mutum bai sani ba, to zai yi amfani da ita. Asali ƙasa mai tsarki ce sai in mutum ya ga najasa ko ya san najasa a wajen. Idan ya san cewa wannan wurin ana fitsari a wajen, to zai yi amfani da iliminsa, ba zai taimama da wajen ba. Amma kawai mutum ya samu shakka ya ce wannan wurin mako mai tsarki ne, a to sau saboda ne za ka yi wannan tambayar, tunda baka sani ba sai kai taimamarka. Was-sa'idu tahir, da ƙasa mai tsarki. Wa mashul wajhi, na uku shafa fiska. Wa mashul yadaini ila al-ku'aini, na huɗu shafa hannaye biyu zuwa ku'in nan guda biyu. Ku'i shine wuyan hannu, wuyan hannu iya wurin da ake wankewa, wanke hannu yayin fara alwala. Amma can tsugurguma ba nan ake magana da yanzu, a farillan taimama ana maganar wuyan hannu ne. Duk wanda ya shafa fiskarsa, ya shafa hannayensa zuwa wuyan hannu, to ya zo da farillan taimama a kan gaɓɓai. Wa darbatul ardi al-ula, da kuma bugun ƙasa na farko. Nan bugu, haka Larabawa suke faɗa darbatul ardi, to mu kuma a Hausa muke cewa bugu. Su kuma darbu da suke nufi bugun ba fa bugu da muke nufi a ma'anarmu ta Hausa ba. Su taɓa ƙasa, to ina gashi Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardi, darabtum fil ardi, idan kun yi bugu cikin ƙasa. Na ana nufin tattaki tafiya, ko ba haka ba? In mutum yana tafiya dukan ƙasa yake yi, ba dukan ƙasa yake ba, yana ajiye ƙafarsa ne a ƙasa, ya ajiye wannan ya ajiye waccan, ya ajiye wannan ya ajiye waccan, ba yana dip bane yana dukan ƙasa, ba haka ba? Don haka dan an kira abun bugu, ba ana nufin ka buga ta bane ba, kamar yadda ake koya mana a primary, da an zo a koya mana taimama a primary, sai malam sai ya haɗa hannayensa biyu, Allah ya ji kansa da rahama, sai fa sai taki ƙasa, saboda a karatu a littafi an ce darbu duka. Don haka in an taki ƙasa har sai ƙura ta tashi, shine an dake ta. Amma ba haka ake nufi ba, ana nufin dafa ta kawai, shafa ta kawai ake nufi. Wa darbatul ardi al-ula, da bugun ƙasa na farko. Wal fawru, na biyar gaggautawa, ba a suku-suku idan an fara. Misali ya dafa ƙasar, sai ya shafa fiskarsa, sannan kuma sai ya tashi ya kama wasu ayyuka, sai daga baya kuma sai zai shafa hannunsa. A wal fawru, da gaggautawa, in ka fara to ka kammala nan take. Wa dukhulul waqti, da shigan lokaci. shigan lokaci saboda ai taimama mun fada ita ba ta dauke hadisi idan mutum yayi taimamar azhar kafin azhar da hanti sai ya taimama dan sallar azhar ba ta yi ba saboda ai lokacin yayi ne baka da ikon amfani da ruwan lokacin yayi ne baka samu ruwan ba ai cikin da tana alaka da rashin ruwa ne ko rashin amfani da ruwa to sai sallar ta wajaba tukunna in ta wajaba ruwan bai samu ba ko ta wajaba amfani da ruwan bai yiwu ba to anan sai kai taimama amma kafin ta wajaba kai taimama ba za a karba ba ba ta yi ba wattisaluhu bis salati da kuma saduwarta da sallah mutum baya yin taimama yayi ta zama bai yi sallah ba tsawon lokaci yayi taimamar misali sallah azhar din lokacin ya shiga amma da yake taimamar sai ya ci gaba da wasu abubuwansa ya ci abinci ya sha ruwa ya tafi ya ja ruwa ya ci karandina ya yi ta wasu ayyuka duka sannan ya je ya sallar a'a kana taimama sai sallah wattisaluhu bis salah amma ba cewa aka ce mutum ya je cikin barandar masallaci yana dafawa sai ya fada masallaci ba haka ake nufi ya zamana cewa lokacin da kai taimama ba wani aiki a gabanka sai na sallah ko da ku a ce tafiyar mai tsawo ce da kai taimamar kama hanya kai tafiyar taka ta zuwa sallah ne baka tsaya wani abu a hanya ba to wannan babu laifi daga ko da daga gidanka zaka iya taimama sai ka taka ka tafi har masallaci wannan ba zai cutar da kai ba domin duka aikin da kake yi din yana da alaka da sallan ne an fahimta idan mun duba shafa fiska da shafa hannaye wannan ya zo a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala na cewa fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum sai Allah ya ce ku shafi fiskokinku famsahu biwujuhikum huwa kace biwujuhikum ba za a ce famsahu wujuhakum ba ku shafi fiskokinku a larabci sai an sa ba'un biwujuhikum ana ce mata ba'il saqiya ana ne ba malamin na hauze mu a larabci aka ce famsahu wujuhakum ku shafi fiskokinku kashe kawunan ku kenan kama a ce wamsahu bi ru'usikum nan ma sai an sa bi in an ce wamsahu ru'usakum ku shafe kawunan ku mana ku kashe kawunan ku kenan haka larabci yake dan sai ta sa bi wamsahu bi wujuhikum ku shafe fiskokin ku to shine a Hausan an tashi fasara sai a ce ku shafe fiskokin ku amma an ce wamsahu wujuhakum ku shafe fiskokin ku akwai bambanci a Hausa ma ku shafe fiskokinku da kuma ku shafe fiskokinku yawa ku shafe fiskokinku wa aydiyakum da hannayenku alqur'ani ya zo da shi hadisin Ammar ya zo da waɗannan abubuwan guda biyu da kuma bugun ƙasa na farko bugun ƙasa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fika an taf'ala bi yadayka hakaza yace ya ishe ka Ammar kai haka da hannayenka sai ya dafa hannayensa biyu a ƙasa sai ya shafa fiskarsa da hannayensa zuwa wuyan hannu shi yasa Imam al-Bukhari sai yayi babi yace babun at-tayammumu darbatun lilwajhi walyadaini ila al-qu'ay babi yazo ya magana akan taimama bugu ɗaya ne fiska da hannaye zuwa wuyan hannu haka yazo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Ammar amma hadisi ya zo kamar da zamu zama magana a kai nan gaba hadisin Ali ibn Abi Talib wanda bai inganta ba dangane da taimama bugu biyu at-taimamu darbatani darbatun lilwajhi wa darbatun lilidaini lil mirfaqain taimama bugu biyu ce bugu daya fiska bugu daya kuma hannaye zuwa sugurgumai guda biyu kamar wannan hadisi mafi yawan malamai sun tafi karshen ingancin sa in mun zo magana akan sunnoni na taimama sai mu tattauna akan insha Allah ta'ala ana magana akan lokaci ya riga da ya tafi in mun zo karo na gaba sai mu tashi akan magana akan ƙasa da ake yin taimama da ita da izinin Allah madaukakin sarki abin da muka dade Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى wani yace mallan ni ne wani ya nabi na bashi ni ma ina bin sa sai muka hadi yace ya yafe min abin da nake bin sa ni ma nake na yafe masa koda kudin ba daidai da daidai bane mallan wannan biyan bashin yayi idan ba sharadi ya kai ba idan ba sharadi ya kai ba ma'anar ba sharadi ya kai ba idan ba daya ne yace wa daya idan kana so na yafe maka bashin da kake bi na ka yafe min nawa da nake bin ka ba ai eh kawa in kana so na yafe maka bashin da nake bin ka ka yafe min naka da kake bi na irin wannan sharadin bai halatta ba amma idan ba sharadi kawai daya ne yaga dama ya yafe kuma shi ma dayan sai yaga to in dai haka ne shi ma bari ya yafe shikenan babu laifi wannan yace shin mai taimama zai iya zaman jiran liman na tsawon lokaci to ya danganta tsawon lokacin ne yayi taimama ya zo dan yin sallar azhar ne misali ya shigo masallaci yayi nafila ya zauna jiran liman wannan ba matsala dan da jiran liman da ake har yadda liman zai zo shi kuma ya sallar azhar wannan ai ba zai cutar ba zai iya ina bukatan karin bayani akan bambancin abubuwan da ke warware alwala da kuma taimama to ai wannan taimamar wannan tambayar da bai kamata ka yi ta ba sai dai komai wa in baka zuwa ne sai yau kuma ka gaggauta abin da yake karya alwala mun riga mun yi bayani akan sa dalla dalla kuma abin da yake karya alwala shi yake karya taimama duk abin da yake warware alwala yana warware taimama taimama ita ta ƙari ne akan na alwala da abu guda ɗaya shine samun ruwa idan mutum ya samu ruwa to koda bai fitar da iska ba koda bai je bayan gida ba koda bai yi fitsari ba koda ba abin da ya fita masa bai yi bacci ba cikin abin da duk muka ambata suna karya alwala koda ko ɗaya bai faru da shi ba kawai samun ruwa to yana warware wannan taimama da ce ya rasa ruwa yake mama zai yi sallar azhar kafin ya yi ikama kawai sai ga ruwa an samu to taimama ta kare wannan shine magana wannan yace ni ne na tashi da asuba da janaba kuma akwai sanyi sai na yi taimama na tafi na yi sallah to mallan shin sai na sake wanka idan na samu ruwa mai zafi mai wa ka rubuta tambayar kafin mu karasa karatu na a cikin karatu mun yi maganar nan cewa taimama ba ta dauke hadisi duk wanda ya taimama saboda janaba sai yayi sallah to idan ya samu ruwa ko ya samu damar wanka sai yayi wannan wankan taimama bata dauke masa wannan wankan ba wannan yace mallan ni ne na samu aikin banki kafin na samu wani aikin zan iya farawa kafin na samu wani to ba kaga wasu suna yi ba kaji an kafurta su ne a to kowane aiki ma sha'awa ne in kana sha'awa sai kai wannan yace shine sha'awa tana yawan damunsa sannan kuma yana jin mararsa tana tunkuda kamar mani ne yake fita sannan kuma in yaji yana jin yakan ji dadin a lokacin amma kuma in yaje tsarki baya ganin komai ya fita amma bayan kwana biyu ko wani lokaci in yaje tsari sai ya ga wani farin ruwa ya fiya biyo baya sannan baya ganewa menene mani ne ko waje ne to ya zai yi wanka ko yaya wannan shine tambayarsa sannan yana neman addu'a kuma a taimaka masa da addu'a dan ya samu yadda zai yi aure to shine abin da ya kamata gare ka kawai kai aure duk irin waɗannan matsalolin maganin su aure duk wanda yake da aure yana da wankakkiyar mara yana da kuma kwanciyar hankali amma ba ka da aure to da tine duk a maraka kuma ka dinga matsaloli har da wanda suka wuce karatu ma tun abin da ake karantawa har a zo kai abin da ba a karanta shi saboda matsala irin taka kuma auren nan ku dauke shi da sauki idan da tsananta akan ku akan magana auren nan to mutum sai ya ce sai ya samu fantastic girl wai sai ya samu yarinya ta cikin gari mai kwalallan ido kuma ga yara yanzu ƙara tsada suke ko ina kaje ka taba ma sai a ce maka sai ta university ya za ka yi kaga ayyukan ba zai yi ba waɗanda kake ganin kafi ƙarfin nasu za su rufa maka asirin ba abin da ba za su ma ba mace sai fa kowace ma mace ce to amma sai yana ganin wai kowace yana ganin wai yafi ƙarfin ta ba ajin sa bace ba ai kai ne baka aji me ba za ta ma ba abin da ba za ta ma ba da haka ku je ku samu mata masu sauki ku aura in na cikin gari ba za su yi ba ku dan dangara eh na cikin gari sun yi tsada da yawa dan dangara ka je a ɗan uwa su hada maka dan dubun ka 30 40 din ka in ba gaura aka samu maka aura in yaso daga baya din idan burin naka ya cika sai ka duk kyankyarariya sai ka nema sai ka dada waye hana ka har huda ka ce kai amma ka zauna a cikin masifa mallan ka zo kana ta abina ai ba daidai bane ba addu'a kadai ba za ta wadatar ba sai ka tashi ka yunkura ka nema aure amma kai ta addu'a ka sai a jeho mama ta daki ai ba zai yi ba sannan wannan matsalar taka ba za a kira ta mani ba da dukkan alamomin fitar sa sun bayyana maka amma ba a la'akari da alama sai da hakika ka ce kuma in ka duba sai ka ga babu to wannan babun ta kore komai ta haka dukkan alamun da ka ji to ba za a wajabta maka wanka ba domin fitarsa ne yake wajabta wanka mun yi da ku anan khurujul mani fitar mani kaga in bai fita ba ba wanka wata mata ma ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take ce da shi hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat ya ma'aikin Allah akwai wanka akan mace idan ta yi mafarki sai ce na'am idha ra'atil ma'a yace eh akwai amma in ta ga ruwa dan ka in baka ga komai ya fita ba to ba za ka yi wanka ba me malam mai ahlul iman a baya ya faɗa yace wa marra fi manamihi ka annahu yujami'u wa lam yakhruj minhu shay'un fala shay alayhi wadda yake a baccin sa kamar yana jima'i amma kuma da ya tashi duba sai ga ba abin da ya fita ba komai akan sa dan ka ba komai akan ka abin da ya fito maka bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu kuma to wannan in dai a lokacin fitsari ne ba da jin daɗi ba to ba shi da hukunci hukuncin sa hukuncin fitsari kuma tana iya yiwa wadi ne tana iya zama kuma diwa ce yana da kyau ka je ka ga wa likita ga abin da yake faruwa da kai kware da gaske ga abin da yake faruwa da kai likitoci za su bincika wannan abin da yake fita meye shi domin mai yiwa sai an hada ka da magani ka ji mara ka tana tunkuda amma ba abin da ya fita to karshe sai an hada ka da magani mai yiwa wani abu ya toshe maka so ka je wajen likitoci kar ka zo kai aure ma a zo ana jin kunya ka je ka bincika ka a canje lafiyarka kuma kai aure na amsa ta ko Allahu a'lam ka san na da yawan surutu an yi hakuri komai zan faɗa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.